أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة شدة دوات صفر شكرا تدودا 444 hijiriya wanda ya dace da 2 da watan 9 shekara ta 2022 miladiya karatun mu na wannan littafi mai albarka na al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari mai rasuwa shekara ta 256 Allah mishi rahama wannan shine darasin mu na 82 darasi na 82 satin da ya wuce mun tsaya karatu a karshen kitab karshen babi ne na ga karshen kitab ne ma ku mun dare tashi ta yadda mun samu hadisi 602 mun samu 602 a cikin wannan littafi mai albarka wanda babban hadafin mu idan har ya haƙƙaƙo ko wannan kadai aka tsaya mutun ya samu iya daidai gurgurdan abin da zai fahimci wani abu a cikin wannan littafi mai albarka dan saboda littafi ne wanda Allah madaukin sarki ya sanya mishi albarka ya sanya mishi karbuwa tun lokacin da mai shi yayi har kullun yanzu a ƙara maimaita shi zaka ga cewa gwalagwalan da ke cikin wannan littafi mai albarka sahih bukhari ba za su ƙare ba in sabka 10 zan mu je mu mishi mu komo mu sauke a wata sabka sai kaga wasu abubuwan da can baya kai tunanin cewa ma ashe can baya ban ma karanta komai cikin shi ba ban ma san komai a cikin shi ba a bangaren karatu da bangaren bahasi tun al-imam yayi shi har da zuwa yau ba a rihe bahasi akan wannan littafi mai albarka ba kullun ko ni karan kai na yanzu ina bisa kan wajen buhus uku wanda a bisa kan al-jami'u sahih ne kuma ko da jiya an yi kabulin bahasi guda wanda ya shahi sahih bukhari ilimin da ke cikin littafin shi da manhajin shi kullun malamai suna ta istinbadin abubuwa masu yawa abubuwa masu kima kuma duk bahasi ma da yayi ta alaka da shi wannan littafi mai albarka to Allah madaukin sarki zai sanya mishi karbuwa zaga ana rububin kallon shi a ga meye a ciki me yasa ran saboda albarka asalin shi wanda yayi shi Allah madaukin sarki ya sa albarka shi yasa babban wa'azin da zan mu dauka a cikin shi mutun ya nemi kabuli na Allah da karbuwa ta Allah cikin ibadar shi da cikin duk abin da zai yi ba karbuwa ta mutane ba in ta Allah ce ya riga ya sa albarka a cikin abin an gama zaka ga Allah madaukin sarki shi yake da ikon ya sa albarka cikin abu to in ka roke shi ya sa albarka cikin abin zaka ga albarkar ta shiga koda bata kai irin ta sa Imam al-Bukhari ba to zai ta samu daidai iya gurgurdan kai yadda kake to wannan littafi mai albarka ba zai tsayi ba muna ba da wannan darasi suka nashi hadisi nashi masu albarka da ilimin muka da suke tare da shi mu wuce su tayi a hakanan kawai in muka wuce hakanan suka wuce kamar wa'azi bai da bambanci da muhadarori da malamai suke yi wanda suna ma awamin nasu sune dan wa'azi muhadara bisa kan kaza bisa kan kaza da wannan dama da ake ma awamin nasu ita manhajta kawai karantar da su su ji hukuncin na Allah ba sai sun rike ba dan ba daukan karatu suka zo ba to in muka mai da irin wannan karatuttukan a wannan matsayin ba mu ba su matsayin su ba mun zalunci kanmu mun cuci kanmu mun cuci lokacin mu a banza me yasa dan saboda karatu ne daliban ilimi wanda zai amfanar da mutun kuma in ba ka tsaya kai mu ta mun gare da mai ta'alimi yake ta ba mu nasiha da shawara akan neman ilimi idan mutun har ya dau wannan nasiha to zai samu rabo kuma zai samu abin da Allah ya kaddarta mishi ya samu cikin ilimi da shi da ma makamantan shi malamai sun yi tabar shawarwari na yadda dalibin ilimi zai bi ya samu ilimi in yace kaucewa zai shi zai iya kirkiro ma kan shi manhajin da zai bi ya samu ilimin to har abada bai same shi ba kamar yadda mai ta'alimi yake cewa kullu man akhda tariqa dalla fala wan dalla fala yanal al maqsud qalla aw jalla ko mun karancin abu aka ce maka ga yadda ake neman shi kace a kai na kiya kawai ga yadda zan yi in neme shi to har abada ba zaka same shi ba wannan abu takaice ne bincike da zan yi akan wannan littafi mai albarka shine wannan hadafin kai zamana abinda muke gudanarwa ni ina da abubuwa na da dama na tsaida su mun zo muna yi kuma haka nan kuma ya tahi darasin a haka nan kenan muka yi haka sai zama na mun bata lokaci a wannan zaman da zan muku in zama ne nake nazari na wani kaina wa san adadin safohin da zan yi kenan sai na bar shi wannan na hakura da shi wannan babu wani abin da zai gitto ya dauki a lokuta na irin wannan lokuta in ba wannan karatuttukan ba babu shi ko darasi ne kun gani in ba ba yadda za a yi dauki darasi ko na jami'a ne da rasa mu kasafa bana iya yin ta ba saboda zai ta dauke mini lokaci na aka kashe ki baki na awa biyun nan baya da wannan ban na iya kara dan saboda ina da abubuwan da suke gabana to amma dan saboda kimar wannan karatuttukan da darajar su muka ba su lokaci mai yawa muke yin su kenan dole mu tsaya mu bincike mu gani iya gwargwadon ihtimam din da aka ba wannan karatun kuma daidai gwargwadon himmar da aka bashi daidai gwargwadon mai da hankalin da aka yi akan shi daidai gwargwadon abin da zai kara mana karfin ci gaba da ma sa wasu ilimin muka wanda ba kuma san da su ba wanda ban ma tunanin su wasu da tattafai da dama wanda mutum ko a zuciye shi ma bai taba sanin su ba kuma suna cikin da tattaunawa da suke kawwana dalibin ilimi to wannan mutum ya mun ga istiqbali da karbuwa da bai da hankali ga shi wa daga su wannan wanda muka sa gaba to sai ba da karfin guyuwa sawa an ci amma aka samu aka sun haka sai zamana wanda ake tare da su ma dai a shiga tunanin kuma hudda wasu ko kuma sassake wasu wanda ba haka ake fata ba inda zan mu tashi zan mu hara da shi hadisi na daga kowa dauko wannan kinshi littafin shi ga nan dama zan mu hara kowa dauko littafin shi ya rike shi dan saboda da lambar hadisi zan mu amfani da yawaici yasa na dauko daba da takudi yawaici iri ɗaya ne wajen tarqimin hadisi na Muhammad Fuadu Abdul Baqi ne inda zan mu dauka daga hadisi na 420 ne abin da yayi gaba daga hadisi na 420 abin da yayi gaba a cikin kitabu sala ne kitabu sala malam Suleiman le huddo hadisi na 420 kowa ya shirya binciken hadisin dan saboda kawai wajen binciken hadisin ya bata mana lokaci da gani babu hal yuqalu masjid bani fulan babu na 41 a cikin kitabus salat nan da al-imam al-bukhari ke cewa babun hal yuqalu masjid bani fulan me yake nihi
yana ne shi ana ya sahalat ya halitta a ce masallacin banuwani
anasaba masallacin ga mutane to kuma menene yasa bai yi hukunci ba kawai ce babu la yajuzu an yuqalu ko kuma babun jawazu an yuqalu masjid bani fulan me yasa ya kawo shi da alamar tambaya
saboda akwai magana akan shi
yawa dan bai nuna tun daga kulla akwai sabani akan mas'alak kai tsaye baya kulla ba wannan nuna manhashi akan baban kan cewa kaza ya halitta ko kaza bai halitta ba wanda wannan yana daga cikin manhaji na duk wani abin da mu gani wannan manhajul bahsul ilmi daga na magabatan nan ne aka dauko shi amma yanzu zaka yi rubutu zaka yi wani bahasi to unwanin bahasin ba a so ya kasance kai ishara zuwa ga hukuncin ka da kai kake karkata zuwa gare shi matukar abun ana da sabani akwai maganganun malamai akan shi kamar zaka yi bahasi kan wani abu wanda ana sabanin halacci ko haramci ba ka ce tun daga unwanin mai karatu ya gane cewa ga inda kai ka karkata a unwanin ka bar shi a sake wanda yazo da ra'ayin halacci baka kore shi ba wanda yazo da ra'ayin cewa haramci ne ba zaka kore shi ba wajen karanta bahasin ka kamar yanzu misali zaka ce in da littafi ne zaka yi ko wani bahasi ne ka kulla baban shi akan cewa jawazu an yuqalu masjid bali fulan kenan kaga daga karantawa wani sai ya ce kai wannan ya tafi akan halacci mi ma zan leka shi ni kuma ba wannan bane ra'ayina ko kuma yace taharimu kaza da gani zai ce kai ya tafi he dai abin da yake haram in kirara ne ko halacci kirara ne sai kai wannan amma abin da yake da sabani sai ka bar shi a rihi dan saboda jayo hankalin mai karatu shi yasa Bukhari manhajin shi ne wannan abinda akwai sabani bai yahuddu kyarare ya ce maka halaccin kaza ko haramcin kaza sai haza alamar tambaya ka karanta nasi kai zaka ba kanka amsa hadisin da zai kawo a kalkashi sai baka amsa da magana Annabi sallallahu to hadisin da yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli fasara mana shi
na'am ya riga ya tsakanin al khayl allati ujirat min al-hafiyai da doki gaba da
udmirat
eh wanda aka raba ta da banu khayfiyai
sabaka ma asali sabaka ya sanya tserere
na'am ya sanya
al-musabaqa me yake ce ma musabaqa ga ta kullun ana ta amfani da kalma musabaqa tserere kai sabaka ya sanya tserere bainal khayr allati udmirat
wanda aka raba shi ina lafiya da lafiya
haka ne haka ne allati udmirat wadda ta kasance aka dan farar da cikinta doki mai dan fararen ciki wanda yake dauke da yunwa an hana mishi abinci yadda yake so shine in ana dokin da za a yi tserere da shi ba a barin shi yayi abinci ana barin shi da yunwa daidai gargwado yadda ba zai ta hana koshi ba zai hana shi gudu allati udmirat wadda aka wannan aka dan farar da cikinta min al-haifa hafiya'i hafiya'i guri ne wa amadduha saniyatul wada'i daga saniyatul wada'i guri ne wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar
akai musabaqa tsakanin
ya sanya ba a kawo shi ba mabani lil majhul magana ta taso daga ambaton annabi ne yayi kuma haka ta ci gaba wasabaka
ya sanya musabaka tsakanin dokin da aka
ce tserere in kace musabaka yanzu a wata fasaha wata manhaja za a dauke ta
tserere tsakanin dokin da aka dan farar da cikin shi
allati lam tudmar kuma na
da kuma wanda ba dan farar da cikin
min as-saniyati ila masjid bani zuraiq
zuwa ga masallacin bani zuraiq
daga saniya wa anna abdullahi kana fi man sabaqa biha
Abdullah yana daga cikin waɗanda suka yi musabaqa da ita.
Suka yi tserere. To nan gurin ina mahallin shahir cikin hadisi.
Wannan na masallacin masallacin Bani Zuraiq.
Mahallin shahir shine masjidi Bani Zuraiq. Haka na saba shi zuwa ga masjidi Bani Zuraiq kenan ya nuna ya halitta kin haka. To wannan Allah sume babul masajid fil biyuti baban gabacan gaba kana hadisi na 425 me yake nihi kenan
kenan kamar ana so kowa a cikin gidan shi zaman to akwai guri da yake kafance kas wanda yake sallah ba ko ina ba ko ko da shi sallah a gurin
yawa yace wa sallal bara ibn azim fi masjidihi fi darihi jama'atan
bara yayi sallah a cikin masallacin shi a cikin gidan shi da jama'a jama'a kuma yana ne an kamar ko iyalin shi ko
yawa yayi jami'i da su kenan to sai hadisi na 425 haddathana sa'id ibn ufayr haddathani laysa haddathani uqayl ibn shihab qala akhbarani mahmud ibn rabi' al-ansari anna itban ibn malik to jami basar وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري
حقيقه نا لورا ده غنينا انكرت
بصري kawai nayi inkarin gani na ya saba yadda nake sanin shi gani na ya fara ja baya wa ana usalli li qaumi
ni na kasance ina sallah ga mutane na
fa iza kanatil amdaru
lokacin da ruwa ya kasance yana zuba
salal wadi allazi baini wa bainahum alwadi
alwadi mai kira
ba annadi ba
wadi
wadi ɗaya ne ga hicin alqur'ani fasalat audiyatun salakin gashi na qur'ani shine wadi kin shine hede kawai nan can jami ne nan kuma furar ne wadi kwari
sai kwari
sala sala
sala ya shiga tsakani na da
haka ne sala sai kwararo da ruwa
sai kwari ya kwararo da ruwa tsakani na da su
lam astadiyan ati masjidahum
wanna iya intahi masallacin nasu
fa usalli bihim
sai in yi sallah da su
wa wadidtu ya rasulullah
sai nazo gare ka
wa wadidtu waddal lazina kafaru wa wadidtu nayi guri
gare ka ya Allah
annaka ta'tini
lalle kai zaka zo mini
fa tusalli fi baiti
kai sallah a gidana
fa attakhizuhu musalla
biki wannan gurin a matsayin gurin sallah
ta yawa to ya abul fata mu ci gaba qala fa qala lahu rasulullah sallallahu
alaihi
wasallam sa'afalu insha Allah qala itban fagada rasulullah sallallahu
alaihi wasallam
yatahi kuma
ya
gada ba atana gada gashi nan bar jak a qur'ani mai yawa nan dai ba da su ga fi'ili ba yayi sammako algudu shine sammako wa abubakar hinar tafa annahar
sai abubakar lokacin da rana ta fito
abubakar kuma yayi mi
shi ma ya fito
yauwa kenan abubakar a dafi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yazo a matsayin marfu'i da wawu abubakar wa abubakar aidan ga dama ahu kenan hinar tafa annaharu
lokacin da rana ta
fito ta
to
a rika ba da fasara yadda take koda ma'ana tana bada daidai kakka bada fasara wadda take ma'anar ta zo dai kawu fasara yadda take nan gada kace tahi haka nan ne amma san mako ake cewa tahiya ce amma ta wani lokaci fasta azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azintu lahu
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi izini sai aka bashi
izini falam yajlis
bai zauna ba
hatta dakhala albayta summa qala aina tuhibbu an usalli min baitika
ina kake so in muka sallah
yawa in yi sallah anan gurin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga zawwa yanne bai tsaya wata hira ba ko wata magana yace kawai gwada mini inda ake za a yi sallah
dan saboda shi ne abin da ya kawo su ana so a fara da abin da muhim abin da zo yake a kai a fara da shi
abin da ya kawo shi kiran nan gurin an kira annabi dan saboda yayi sallah kenan yana zawwa ita zai nema yayi ba wani abin daban ba wannan sai yake nuna mana sanin muhimmancin lokaci to naziru qala
sai yace
fa ashartu lahu ila nahiyati min albayti
ina mai ishara zuwa wani wata nahiya wuri a cikin gida
wuri ba makana ba aka ce
nahiya wani fili
wani gehe faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sai sun Allah da amincin Allah ya tsaya
fakabbara faqumna
sai muka tsaya
fasaffana
muka safu
fasaffana
muka
ya sanya mu safu dai shi annabin ya sa mu safu fasalla raka'ataini summa sallama
muka salla raka'ayi guda biyu
fasalla muka yi ne fasalla yayi sallah mana damiru ya san yadda yake damirin mutum ɗaya gashi nan summa sallama
sannan sai salamci
wahabasnahu ala khaziratin sana'ana halahu wahabasnahu
baba sanawu
mhm
sun ga tsare shi
muka tsaida shi muka ce tsarewa kamar muguwar ma'ana ce ala khaziratin mhm akan khazira nau'i ne na abinci kabaki na abinci sana ana halahu
wanda muka ambata muka aikata da shi
kala nan muka yi shi to kai ho to bayan ka wane ne kana nan muka yi wannan hadisi to wannan kusan shi to raqibu fasaba fil bayt rijalun min ahli ad-dari cikin nafsin hadisin ne fasaba fil bayti rijalun min ahli ad-dari to me sauki saboda lokacin ne
fasaba fil bayti rijalun sai wasu mutane suka zamanto a cikin
gidan saba a kalma hakowace kalma tana da kawai ma'anarta wadda sai ka faɗe ta ne zan san cewa ka samu ta wani lungu-lungu da wayo bai mata fasaba sai suka kwara rijalun wasu mutane wasu mazaje fasaba fil baiti suka kwararo cikin ɗakin cikin gidan min ahalid dari
cikin mabuta gidan
zau adadin
mabuta wasu adadi
mai yawa adadin kasirin kawai a shahi mai kasirin fajtama'u fa qala qa'ilun minhum aina malik ibn dukhaysh
aw
ibn dukhaysh fa qala ba'dhum zalika munafiq la yuhibbu allaha wa rasulahu to yawa sewa kana shirye to malam Ibrahim
na'am
ba nan ba ina nan inda aka ji yayi tabshi kuma ai wuce aiki ba nan ba wani sabon guri ne shi ne ma kake ma gaugawa babu naumul mar'ati fil masjidi babu na gaba wanda ke kalkashin hadisi na 439 babu naumul mar'ati fil masjidi to malam Ibrahim ba littafi bane ayyayi ai bata mu lokaci zai zabura bai kama shi ba hadisin ba ai baban ne ke babu naumul mar'ati fil masjid kwana yawa barci daban kwana daban حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان وليده كانت سوداء من الحي من لحي من العربي يوا فاتقوها فكانت معهم قالت فخرجت سبية لهم سبية هيكاشي يارينيا الكارما tasgiri ne alaiha wishahun ahmar min suyurin fata da lu'ulu'i fawada athu awwaqa aminha ko ya fadi daga jikinta nan fawada athu ba ta dora bane sai ta ajje shi famarrat bihi hudayyat wa huwa mulqa yawa fa hasibathu lahaman fa khadifathu yawa qalat faltamasuhu falam yajiduhu yawa to yayi wannan fasara taka tayi dan yana da kalmomin da mutum bai muraja'a ba bazai to zai yana nuna cewa kai muraja'a to sai can ba a'a na gaban ka na ba na gaban ka ba bako bane to alasan qalat mala alasan qalat fattahamuni bihi qalat fadafiqu yufattishuna
na fadafiqu suka dai suna neman shi
fadafiqu duka rafiqakin ba tahiya bace yufattishuna ba nema bane fadafiqu sai suka hadu yufattishuna suna bincike hatta fattashu qubalaha gabanta qalat sun yi kinaya kai kuma kan hada kirara wanda ba haka nan bane yace wallahi inni laqa'imatun ma'ahum
yace wallahi ina tsaye tare da su
izmaratul hudayyat fa alqatuhu qalat fa waqa'a bainahum qalat fa qultu yawa to bar saiwa kuma to malama haza allazi tahamtumuni bihi an ga gurin haza allazi ittahamtumuni bihi kuka tuhume ni da shi dan ga ta ga su ne ake zancan za amtum ana minhu bari'a za amtum kuka rai cewa ni na dauke shi yawa wa huwa za huwa qalat faja'at ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat qalat aisha fa kana laha khiba'un fil masjid yawa aw hifshun yawa yar bukka karuma ita ce hifsh yana cikin bukhari dan mutarra cikin baban idda cikin armi cewa idan jahiliya idan mace ta gama idda sana'u laha hifshan zasu aikata musu mata wani dan kago wanda zata shiga ciki ta shekara shine iddarta can ma yi amfani da hifsh qalat fa kanat ta'tini fa tahaddasu indi qalat fala tajlisu indi majlisan illa qalat wa yawmal wishahi min aajibi rabbina ala innahu min ballatil kufr anjani na koi takaddirin da ake waz qur yawmal wihaji yawa min aajibi rabbina ala innahu wa damirin gawa yake koma damirin sha'ani ne kawai yadda sha'ani yake min baladatul kufr anjani anjani min baladatul kufr yawa qalat aisha ma sha'aniki la taqauduna ma'i maq'adan illa qulti hadha qalat fa haddathatni bi hadha al hadith yawa nan hadisin bukhari guri daya huddo shi haka muslim ma guri daya huddo shi bai daga cikin hadisin da suka karrara nan wannan kowa ya kare ku to bakin inda akwai hadisai da dama da nayi tunanin jama'a kowa zai zo kusan wanda suka bada uzurin sun kwararin rabin jama'a wanda ma haka aka so ba da so a ce kowa yana danga hadisan da wanda su na so mu kai mu yi su gaba daya babul masajid ala turqil madina wal mawadi allati salla fiha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin wannan ne ibn umar hadisin nan mai tsawo wanda yake cike da kalmomi wanda suke abun wannan suna da bakunta kamar arwaisa sariha dakhama ga sanan abubuwa da kalmomi wanda suke da masu wahala wanda duk wani hadisin inda niyyar bincike ne duk wani hadisin da zan dauko na san guraren da in ba wanda yayi nazari ba in ba wanda yayi bincike ba ya tsaya yayi muraja'a ya ba abun muhimmanci da wuya mutun zai riko shi kuma kowane littafi yana da wannan guraren nashi in malamai su tambaye ka sun san inda zai su kakkama ka a gurin kowane littafi haka ne kamar yadda masu musabaka in suka zamanar da dalibi na aka ce har da ce kamili sun san gurin mutashabihat da su kakkama shi wanda sun san in har ya tsallake wannan gurin to lalle tilawa ta zamana to haka nan littattafai duka kowanne akwai guraren da hadisan da na riga na san in har mutum ya yi ko wannan hadisin guda ɗaya da mun kai shi kadai ya isa nuna mana cewa wane ya yi ko kuma wane bai yi ba wani la shakka yana kokarin yi yana kokarin muraja'a duka mutum ya dauka yana karanta na san halin shi na san cewa wane yana daga cikin daga karantawa da ba da fasara na san cewa wane yana kokarin yi amma dan saboda littafin bai yi ba na kasa ne marhaloli na kasa littattafai na kasa shi yasa yake ba shi wahala da wanda kuma daga ya fara dama kwata-kwata bai yi muraja'a ba da wanda kuma ci da kari ne yayi duka wannan ina ganiya kenan abinda dai nake ma kan mu nasiha mu yi kokarin mai da hankalin mu ga wannan karatuka masu albarka lokaci idan mutum annabi alaihi salatu wassalam a hadisi na cikin sahih bukhari yake cewa abubuwa guda biyu suna daga cikin abinda ake ma dan adam kamunga akan su shine as-sihhatu wal farak ni'matani magbunu alaihima kaseerun minan nas as-sihhatu wal farak lahiya da kuma samun dama lokacin da kake da damar ka nemi ilimi ka tsaya ka dage tsayin da kaka neme shi in ka sake damar nan ta wuce ta kubuce to wani lokacin kai zaka neme ta ba zaka same ta ba ka tabbatar da cewa yanzu in ka dauka koda da lahiyarka da hankalinka kana nan kana zamani malamin da ke koya in yana nan garin akwai wani lokacin da zaka ka wanda baka iya neman karatun ba akwai wanda da dama ka tabbatar da cewa wannan littattafan ba yayi su bane kuma yana son abun amma kuma bai iya tasawa ya zo ba kuma yana gari kenan kaga dama ce lokacin shi ya riga ya wuce akwai lokacin da nauyin da zai hau kanka ya fi karhin ka tsaya kai karatun amma wani girma ne ya zo maka ko wani limami ne ko wani ana kallon ka malami ne zaka ga ciya baka iya tahowa ba kai ka dauka wannan marhala ita ma in ka kai ta ita ce ma as'abul marahil mafi marhaloli masu wahala to amma in mutun yayi kokari tun lokacin da ya kamata a ce ya nemi ilimin wannan yan neme shi to a lokacin da zai buƙace shi shi zai ma amfani kuma dukkan su wannan da muke kokarin yi babban hadafi dai shi ɗaya ne kawai ni hadafi na farko shine kasance karatuttukan wannan su kasance mana sarƙa jariya su kasance mun sarƙa jariya Allah madaukin sarki ya karba babu wani aikin da kamar yadda malaman mu suka yi ta faɗa su al-Imam Shafi'i da magabata da sauransu babu wata ibada wanda mutun zai nemi aljanna da ita ya samu cikin gaugawa kamar karantar da ilimi duk wata hamasa da wani kokari da kuke gani muna yi wallahi wannan ne ke zaburar da mu babu wani hadafi sama da wannan shine sanin cewa hanya ce ta tsira mai sauki in dai mutun yayi ikhlasi yayi dan Allah bai cakuɗa shi da riya ba da yi dan neman girma ko dan a ce ko dan a yaba in dai ya kuɓuta daga wannan cututtuka to babu hanyar da mutun zai nemi aljanna cikin sauki kamar ilimi to in aka kasance ana yi mutum in ya mai da hankali ne hadafin na wannan ko kai baka fahimta ba in dai na gyara niyya na san Allah madaukin sarki zai karbe shi in ka zo kana karantarwa ba dole bane wajen Allah shi sharadin shi cewa wanda ka koya masa ya fahimta he ya dauka Allah zai baka lada a shi dai abin da yake so ka tsarkake niyya kuma in dai niyya ta tsarkaka Allah ya arzuta mutum da yake kokarin da kullun abin da muke ta roƙon Allah shine ikhlasi da yi dan shi in an same shi ko mun kadan kin abin da aka yi to zai ga Allah ya zuba mishi albarkar da shi zai maka sababin tsira mun ga cikin magabata wasu wanda abu guda ɗaya ne suka yi tahi warka ɗaya ce yayi a rayuwar shi kwata-kwata amma da yake ta gamu da ikhlasi da yi dan Allah sai ta zama har yanzu ana ta amfanuwa ana ta yi mata sharhuka kuma ba a ƙari ba ana ta yi kuma ana ta karantar da ita a majalis jama'a suna amfana me yasa wannan albarka cikin ilimi kuma shi mai wannan littafi al-Imam al-Bukhari mun gani cewa tunda ya wallafa shi wanda suka karance shi gaban shi ma mutun nawa yake rike da adadin da muka faɗa marawaitan shi daga bakin shi ma wanda gaba da bakin Bukhari suka karance shi mutun 110 kenan wannan me yake kuma tun ya bar duniyar wannan littafin haka ya albarka take tare da shi duk wanda ma yannahi yayi kokarin zubda mutuncin wannan littafin sai dai shi nashi mutuncin ya zubi a wajen malamai da wajen daliban ilimi duk wanda ya ceci mutuncin shi sai dai shi nashi ya zube kuma jama'a suyo ci su yi kokarin ba wannan littafi mai albarka kariya anan ba jama'a akwai wanda yayi bahasin wannan wani dan Maroko yayi littafi Sahih al-Bukhari Nihayatul Usdura Sahih al-Bukhari akwai majmu'a da muke ciki ta malaman hadisi wadda kawai mukhassasa ce ga ma Sahih al-Bukhari hidima a bahasi da rubuce-rubuce ba a baki ba dan babban yima littafi hidima shine a rubucen wannan to alhamdulillah wannan in dai har mun yi ikhlasi wannan koda bai samu ba ina kokarin nayi ta hanyar bahasi dan kamar yadda ga koda jiya an yi kabulin bahasi na guda a cikin majmu'ar da manyan malaman hadisi wanda mu hede mu zama dalibai a cikin su mutum wajen 1000 malaman hadisi wajen 30,000 in ka sa shi baka san mutum nawa zasu amfana ba zasu yi amfani da wannan littafin to wannan shi kan shi ma ilimi hidima ne bi ce muke so mu gama a karancen ya zamana ana yi kuma a bahasin ya zamana ana yi matukar in ya mutum ya tsarkake niyya yayi ikhlasi to Allah madaukin sarki sai ya karba yana yin wannan littafi ne Sahih al-Bukhari Nihayatul Usdura Dr. Mahmud wannan da ya karantar da ku a wannan risala shi ta doktora raddi ne kawai ga wannan mutum ya bi shi duk ɗaya duk kowane zamani cikin wani iko na Allah yau mutum yake huddo bahasi ko wata magana ko ta baki ko ta abin nan akan cin mutuncin littafin Bukhari ba jima kai tsaye nan da nan zaka ga an yi mishi raddi ba tare da jima ba wanda ya san abin kuma ya san muhimmancin abin komai shi yake tafarrugi ya zubda yayi kokari ya ba wannan littafin kariya da ya koma ci gaba da ayyukan shi mursala ta zo a mujallad 2 kun ganta raddi akan duk maganganun da yake tayi miye ma shi ta sunan littafin nashi Sahih al-Bukhari karshen tatsiniya bai taba ga tatsiniya ba kamar Sahih al-Bukhari yayi ta kawo dalilai da hujjoji wani ilimi ba wai zancan kawai irin dumi ba namu na jahilai da bamu san ba abinda ake mu zo da baki mu ta hayaniya mu ta kwaramni a dalilai na hujjoji na ilimi wanda in ba mai ilimi ba wanda zai mishi raddi in kai yazo yanzu yana karanto maka wa'annan wallahi sallama zakai ka ce kai ashe ma shirme ne a ciki to amma yayi gamu da wanda suke ahlul ilmi ne ahlul fanni kin ne sun su mishi raddi na ilimi wanda ya dace da shi wanda da wayan shi ai da hankalin shi kuma masu karanta ma da wayan su sun san mutakhassisun ne na fannin zasu karanta su amfana da abu ba zai kawo su dalilai da hujjoji ba kai kuma ka kawo mishi shirme ya zamana raddin waccan maganar tashi ne dole yadda azabin ya saita shi bisa kan yadda zai ci mutuncin abin to haka To haka ne idan Allah madaukin sarki ya sanya albarka warka daya littafi dai kai sai Allah ya bashi karbuwa. Bukhari yana da littattafai da dama amma ba samu karbuwa kamar wannan ba, kuma ba a tunanin cewa za a samu wani littafin da ya samu karbuwa kamar wannan littafi mai albarka. Kenan samun ma a ce ana karantar da kai shi, wallahi indai baka mai da hankali ba ka bada lokacinka ka fahimce shi ka karance shi yadda kai ma kana iya koya ma wani, wallahi ka cuci kanka ka zalamci kanka matukar, ka samu wanda zai koya maka shi kuma koya ta hakika ta tabbas, ka fahimci mi aka ba ina aka ba gaba, ka fahimci hadisan kyarara iya gurgudu. Indai mutum bai tsaya mai da hankali ba ya zalimci kanshi. Me yasa? Dan saboda amfanin ilimi matsayinka na dalibi ka karanta ka karantar da wani. A akasin haka nan kuma wasu sun yi rubuce-rubucen da har masu yawa suna nan jingim, wanda amma in suka taho daga baya jama'ar da suka zo daga baya saboda abin Allah bai sa albarka ba ya tsine ma abin, duk wanda ya karanta ma tsine masa zai yi tai kamar su Bashir al-Murdisi su Jaham dukkan su suna da rubuce-rubuce littattafai ga zina, amma duk wanda ya karanta da ke Allah bai sa albarka bai da ya tsine masa albarka. Ga sunan gurin duk wanda ya taho waki'u yake cewa alal Bashir al-Murdisi la'anatullah, Allah ya tsine ma Bashir al-Murdisi. Kuma malami ne kuma ilimi ne ya jawo mishi, menene ilimin da Allah bai sa albarka ba sai ya ja shi zuwa ga bata, sai ya ja shi zuwa ga bata. Kenan shi yasa kullum muke roƙon Allah madaukin sarki ya arzuta mu da ikhlasi cikin dukkan ibadu da ma neman ilimin da muke da karantarwa.